hanya da za a bi a rage wannan gishi shine na farko a ilmantar da mutane kowa ya sani kwanaki rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar cewa Najeriya ita take da yaya mafiya yawa a duniya da ba su zuwa makaranta. Dole sai an ilmantar da mutane, dole sai an tarbiyyantar da su, dole sai an sama musu hanyoyin samun aiki saboda a rage wannan raɗaɗi na talauci din. Sannan kuma ɗan siyasarmu da manyan masu kuɗinmu, dole ka sai an ji tsoron Allah. Ka sani yau in kai ne gobe ba kai ba ne. In kana da kuɗi yau, kana da dama na ɗaukar ƴar wata ko ƴar wani ka kai ta Dubai, ka saya mata mota, ka saya mata wayoyi, ka je ka yi lalata da ita. To ka sani in ba a yi da taka gobe ba, na tabbata gobe ba ka nan za ka mutu ka koma zuwa ga Allah, kuma duk abin da ka aikata Allah sai ya tambaye ka. Ya kamata gwamnati ta shigo, to amma abin tambayan a nan wace irin gwamnati, kuma su waye ne a gwamnatin, su waye ya kamata su ɗau mataki, kuma matakin ya zama na za a iya ɗaukan shi kuma a yi abin da ya dace. To idan wai mai dokan barci idan ya kaure da gingiri cikin gaggawa a yi abu ya abin nan, idan gwamnati ko kuma jami'an gwamnati da ya kamata su ɗau waɗannan matakan su suke aikata abin, cikin gaggawa ba abin da za a yi. Don haka a tunanina, kore kuwa na yadda da ke cewa ya kamata gwamnati ta shigo ciki. To amma idan gwamnati take akwai mafita. Mafitar shi ne al'umma su za su tashi su sa gwamnati dole sai ta yi abu. To amma kar ki manta al'umman ba za ta yi haka ba sai an wayar da kanta. Sai ta fahimci cewa ya kamata ta yi haka ɗin. Ya kamata a sa a tilasta gwamnati ta ɗau waɗansu matakai. Sannan kuma a tunanina dokokinmu da suke kula da irin waɗannan abubuwan gaskiya sabbin dokoki ne ya kamata a shigo a gyara su. Abinda nake nufi shine yanzu ki dau fyaɗe misali. Yau in aka ma ya fyaɗe a Najeriya, ki dubi hukunci da ake a tunanina hukuncin nan bai ba. Misali yadda ba ake hanyoyin da ake bi wajen kama mutum da laifin fyaɗe. Gaskiya hanyoyi ne da a tunanina ba za su tsoratar da mutane su daina irin waɗannan abubuwa ba. Saboda haka akwai dokokinmu da ya kamata a yi reviewing ɗinsu, kuma a tabbatar an aiwatar da su kuma a kan kowa. Kar ya zama na wasu su sun fi ƙarfin doka, kawai in kai babban jami'in gwamnati ne a ce ai alhaji ne kawai a yi yadda dai aka yi a kyale ka kai ka tafi. Amma kuma in aka kama talaka mai mara ƙarfi shi kuma sai a ce doka ta yi aiki a kansa. To in muddin ba waɗannan abubuwa aka canza ba, to ina tabbatar maki za mu ci gaba da ganin abin da ake gani a yanzu, ta yiwu ma ƙaruwa zai yi.
Mala Haruna, daga ƙarshe da farko, wani kira za ka yi wa 'yan mata da ma samarin da ke yadda manyan 'yan siyasa da attajirai suna amfani da su saboda samun wani abin duniya? Wani kira za ka yi musu, wace nasiha za ka yi musu da farko kafin mu ci gaba?
To babban nasiha da zan masu shine, na farko a tunanina ya kamata kowa ya ji tsoron Allah. Ka sani Allah ne mai azurtawa, Allah ne mai talautawa. In ka samu arziki Allah ne, in baka samu ba Allah ne. Sannan kuma ya ma danganta da mutum ne yake nufi da arziki. Arziki a tunanina ba shi ne ka tara kuɗi a banki ko ka gina gida ko wani abu makamancin haka ba. In mutum ya fi ƙarfin basic needs ɗin shi na rayuwa, za ka iya ci ka sha ka samu kuɗin magani ka samu kuɗin makaranta. A tunanina babu arziki da ya fi wannan. Ya kamata mutane su gane cewa kallon wasu na gaba da kai masu kuɗi kai ma ka yi tunanin dole sai ka zama haka. To abu ne da na farko zai rusa imaninka, na biyu kuma zai kai ka ga halaka. Saboda haka dole 'yan matan nan sai an lura cewa babban muhimmin abu a ji tsoron Allah. Sannan abu na biyu, in kika bari aka lalata ki yau, to ki sani wanda yake lalata ki ɗin nan, idan da misali an lalata mahaifiyar shi a da, ta yiwu da ba ta tashi ta tarbiyyantar da shi, ta ilmantar da shi, ya je ya yi makaranta, har yau ya zama wani abu ba har ya samu dama ke ma ya lalata ki. Idan ya lalata ki ɗin nan, rayuwa da shi yake cikin ta na yanzu na jin daɗi ke ba za ki samu haka ba gobe. Ya kamata ki fahimci haka. Duk wanda yake kokarin ya lalata ki, to kokari yake yi ya dakatar da ci gaban ki a nan gaba. kuma dan abin da yake baki a yanzu babu inda zai kai ki ba zai magance maki talauci ba sannan kuma koda an baki wani reasonable kudi Allah zai cire albarkan kudin ba za ma ki ga albarkan kudin ba kuma kullun kina cikin bakin ciki kuma ga ya kamata mutane su fahimci haka ya kamata ɗan matan nan da kuma waye da yake irin wannan abubuwa ya fahimci haka
to su iyayen irin waɗannan ƴan mata da uwa da uba su wani kira zaka yi musu wata nasiha zaka yi musu wata hadakarwa zaka yi musu
to kafin na fadi ma wannan kwanakin baya nake jin wani shiri a gidan radio wata wani samari ne yaje yaudari wata har aka abin ya kai ga sun tafi kotu kuma kafin da suka je kotu din sai bayanai suka dinga fitowa bayanan da suka fito kuma shine wai ita mahaifiyar yarinyar abin da ya tsaga mata hankali shine ba ma lalata wannan yarinyar da ake yake tsaga mata hankali ba a'a wai shi wanda yake zuwa wajen ta yake ba ta kuɗin akwai lokaci da ya ba ta kuɗi naira 10,000 kuma bata je ta ba su komai a gida ba ita wannan abin shi yake tsaga mata hankali a takaice ne wannan yake nunawa yana nuna miki cewa wasu iyayen da yawunsu ake ko kuma da gudumawansu ake saboda dan abin da ake ba su saboda haka kira na a gare su shine su din ma dole sai sun yi hakuri su din ma dole sai sun gane cewa abubuwan nan da suke bari yake faruwa da ƴaƴan su to fa babban bala'i ne kuma zai lalata ƴaƴan su zai iya expose ƴaƴan su ga cututtuka zai lalata tarbiyar su kuma zai sa su zama mutane ba na gari ba kuma ya kamata iyayen su dan tsauraran matakai ƴaƴanka ne tarbiya da ka ba su a gida wallahi da shi za su fita waje in ƴaƴanka suka zama mutanen kirki a gida kowa zai ce Allah ma iyayenka albarka me haka yake nufi yana nufin iyayen sun ba wannan da tarbiya na gari duk wanda kuma aka tsine ma Allah aka ce Allah tsine ma to za a ce kai wannan iyayen shi ba iyayen kirki bane saboda tarbiya da suka ba shi a gida shi ya fito yake yi saboda haka ka sani in aka zagi ƴaƴanka a waje ko ya aiki a waje tare da ana zagi ki kece saboda kece ko kai ne kuka gagara yin aiki da Allah ya daura muku na ba su tarbiya na gari kuma daga ƙarshe ku sani dole Allah zai tambaye kowa akan tarbiya da ya ba ma ƴaƴansa idan kowa ya sani zai mutu Allah ya tambaye shi to kuwa ya kamata mai hankali ya shiga taitayin shi yayi abinda kuma Allah ya daura mashi na ba su tarbiya na gari